Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,341,60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango da 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 11 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Jiya Laraba mahaukaciyar guguwar nan da aka rada wa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida wadda ke zama guguwa mafi karfi a tarihi da taba afka doron kasa Amurka. Wasu gungun 'yan majalisar dattawan Amurka na matsawa shugaban Amurka Donald Trump lamba domin ya binciki bacewar dan jaridar nan na kasar Saudiya. Haka kuma Amurka tana tuhumar wani dan leken asirin kasar China da laifin yunkurin sata bayanan sirri na cinikayya daga wasu manyan kamfanonin jiragen sama.
Kanan labaran kenan. Fadar shugaban kasar Najeriya ta maida wa majalisar dokokin kasar kudurori guda 15 da majalisar ta tura mata ba tare da sa hannu ba, abinda masu kula da lamura ke bayyana cewa manuniya ce kan tsatsago da ke tsakanin fadar da majalisa. Ko menene ya janyo wannan kuma bayan?
Nisan da aka yi shi ne from the beginning issue na leadership ba dokin matakin da aka mata dauka. Na ji dai gwamnatin mu na APC din ba mai da hankali wurin su isheshe ba shi yasa wannan rikici da ke zama ta su.
Muna kuma da rahoto kan wani taron harkokin ilimi a jamhuriyar Niger sai kuma shirin domin iyali wanda zai ƙara haske kan shingayen da ya kamata a kawar idan har ana son cimma burin damawa da mata harkokin siyasar Najeriya. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba mahaukaciyar guguwar nan da aka rada wa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida wadda ke zama guguwa mafi karfi a tarihi da ta taba afka doron kasa Amurka cikin shekaru 50. Guguwar Michael ta kai bakin teku ne akan kimar matakin hadari na 5. Gudun iskar guguwar ya kai kilomita 249 cikin sa'a wanda ya yi ta karkatar da ruwan saman da ke kwarara. Bishiyoyi da wayoyin lantarki sun tafarfaduwa a fadin garuruwan da yankin tekun Florida. Rufin gine-gine duk sun yayi. Manema labarai da ke wajen da ta afkawa sun ce sun ji karan transformer na wutar lantarki suna ta bindiga. An tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar guguwar, wani mutum da ya mutu bayan da bishiya ta fada kansa a garin Tallahassee. Ya zuwa yammacin jiya Laraba, guguwar Michael tana tafiya da karfin gaske kuma ta koma mataki na uku lokacin da ta nufi jihar Alabama da kudu maso yammacin jihar Georgia. Jami'ai sun ce duk mutanen da ba su fice ba da suke kan hanyar da guguwar ta nufa su nemi mafaka. Wasu gungun 'yan majalisar dattawan Amurka na matsawa shugaban Amurka Donald Trump lamba domin ya binciki bacewar dan jaridar nan na Saudiya, wanda hakan ka iya haifar da sakawa jami'an Saudi da abokansu takunkumi. A wata wasiƙa da suka aike wa shugaba Trump jiya Laraba, sanatocin sun ambaci wata doka ta shekarar 2017, suna mai kira a ta kaddamar da bincike kan bacewar Jamal Khashoggi, mutumin da wato ba a sake ganinsa ba tun lokacin da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul makon da ya gabata. Dole ne shugaban ya amsa kiran sanatocin cikin kwanaki 120 da kudurinsa da kuma shawarar da ya yanke ta saka takunkumin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce wasu mukarraban shugaba Donald Trump sun yi magana da yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Mohammed Salman game da bacewar Jamal Khashoggi, wanda hukumomin kasar Turkiya suka ce sun yi imanin an kashe shi jim kadan bayan da ya shiga harabar ofishin jakadancin Saudiyar da ke birnin Istanbul na Turkiya. Amurka tana tuhumar wani dan leken asirin kasar China da laifin yunkurin satar bayanan sirri na cinikayya daga wasu manyan kamfanonin jiragen sama da na hanyoyin sufurin sama. Jiya Laraba ne ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar da cewa ta kama Yang Chung Shu a Belgium ranar 1 ga watan Afrilu, ta kuma ɗauko shi zuwa nan Amurka ranar Talata. Ta ce Shu na ɗaya daga cikin manyan mambobin ma'aikatar leƙen asirin China, wadda mambobinta ke da izinin yin leƙen asiri a China da faɗin duniya. A cewar tuhumar da ake masa, Shu ya hada kai da wasu kwararru da ke aiki a kamfanonin sufurin sama na Amurka da ke aiki ciki da wajen Amurka, inda za su ke zuwa kasar China da zummar koyarwa a wasu jami'u. China ce ke daukar nauyin tafiye-tafiyensu, tana kuma biyan su. Ma'aikatar shari'ar kuma ta bayar da cikakken bayani ba kan yadda Shu ya yi kokarin kai hannunsa ga bayanan sir da kuma yadda aka kama shi. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yawan 'yan kasar Sudan suna kokawa game da yadda gwamnatin Sudan din ta sake rage darajar kuɗin kasar ta ranar Lahadi da kusan rabi, yayin da tattalin arzikin kasar ke cikin halin kaka na kai. Kawo ƙarshen da ɗan takunkumin tattalin arzikin da Amurka ta saka wa Sudan a shekarar 2017 bai haifar da fatan da ake na farfado tattalin arzikin kasar ba, kuma Sudan ta kasance cikin jerin sunayen kasashen da Amurka ke ɗauka a matsayin masu tallafawa ta'addanci a duniya. Bayan da gwamnatin kasar ta rage darajar kuɗin kasar daga 28 zuwa 47.5 kan kowace dala, wasu mata da ke sayayya a wata kasuwar kayan gwari a babban birnin Khartoum sun ce farashi ya ƙaru, kuma hauhawar farashin kayayyaki ya kai kashi 70 cikin 100 tun farkon wannan shekarar. Sabon firaministan Sudan da aka naɗa Murtaz Musa ya faɗa wa 'yan majalisu ranar Litinin cewa gwamnati ba za ta yi komai ba kan daidaituwar kuɗin kasar ba. Ya ce babu tabbacin abin da za a yi wa kuɗin Sudan a daidaita darajarsa da dala. Masana tattalin arziki a Sudan na keto zaton tattalin arziki zai farfado bayan da Amurka ta janye takunkumin tattalin arzikin na kusan shekaru 20 a shekarar da ta gabata, amma yin hakan bai taimaka ba. Daga ƙarshe, jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce akalla mutum 50 sun rasa rayukansu lokacin da wata motar bas ta kife, kuma saman motar baki ɗaya ya cire. 'Yan sandan sun ce motar bas na tafiya ne daga birnin Nairobi zuwa yammacin garin Kakamega lokacin da hatsarin ya faru. An ɗauki wasu mutanen da suka ji rauni a hatsarin zuwa wani asibiti da ke kusa da garin Kericho, inda ake kulawa da su. Sauran kuma an ɗauke su ne zuwa asibitin Moroni. Ta shafin dandalinsa na sadarwa na Twitter, shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya nuna alhininsa ga iyalan waɗanda abin ya haɗa da su, yayi kuma kira da ƙaddamar da bincike.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Sarfilu Hashim Gumel ya karanto. Da labarin mu da taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda masu kula da lamura ke bayyana cewa rashin jituwa tsakanin bangaren zattaswa da na majalisar dokokin kasar yana shafar harkar gudanar da ayyukan kasa, ganin majalisa tana aika wa shugaban kasa kudurorin doka da ta amince da su amma ya ki sa hannu. Ga rahoton Madina Dauda.
Letter from Mr. President received 24th July 2018, declining as sent to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, Fourth Alteration Number 20 Bill passed by the National Assembly.
Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki kenan a lokacin da yake gabatarwa Majalisar Dattawa kudurorin doka 15 da shugaban kasa ya maida musu ba tare da ya sa hannu akan ko daya ba. Wanda ya fi daukan hankali shine kudurin dokar zabe wanda zai ayyana ranakun yin zabukan baɗi. Kwararre a fannin siyasa da zamantakewa Alhaji Abubakar Ali ya yi tsokaci akan batun.
Tabbas wayannan dokokin na shugaban kasa ya maida su majalisa, da kuma ya bada dalilan da yake ba zai amince da su ba. Idan kika duba makasudin yawancin dokokin, akwai wasu dokokin musamman in kika duba na wajen canjin tsarin mulki da kuma fannin wato tsarin hukuman na zabe, da irin kamar tsarin ranakun zabe, wanne zabe zai zo na farko, na shugaban kasa ne ko na 'yan majalisa ne da sauransu. To, tabbas akwai wasu son zuciya daga bangaren 'yan majalisa da suka yi wannan dokokin nan, wanda yake bai yi wa majalisar zattarwa daɗi ba.
Amma ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Taraba, David Sabo Kente, ya ce an bar gini ne tun rani.
A siyasance zan ce mangaren gwamnati ya kamata su mai da hankali a National Assembly, domin ba wanda ya kamata a bar su a sake haka ba, ya kamata a sa su inda ya kamata su zauna. In haka ya kaza samu zaman lafiya. Mistan da aka yi shi ne from the beginning issue na leadership ba dokin matakin da ya kamata a ɗauka ba. Ina ji dai gwamnatinmu na APC ɗin ba mai da hankali wurinsu isheshe ba, shi ya sa wannan rikici da ke suna tashi. Kuma abin nan ya shafe National Assembly, ya shafe the entire siyasan Nigeria. Advice shi ne a next government sai a mai da hankali wurin.
Menene ra'ayin 'yan ƙasa akan al'amarin? Malam Sa'adu Shehu Zaria yana mai cewa,
maimakon a ce wani lokaci majalisa ta shirya abu ta tura ma shugaban ƙasa ko kuma shugaban ƙasa shi kuma ya duba ya ga kowane lokaci akwai kuskure ya mayar musu da shi, abinda nake tunani shine ya kamata da majalisa da fadar shugaban ƙasa su samu haɗin kai ta yadda za su riƙa shirya ƙudurorin dokoki ta yadda zai taimaki al'umma ya taimaki talakawa.
Majalisar dattawan ta ce za ta kafa kwamiti mai ƙarfi da zai yi gyara akan ƙudurorin dokar, sannan a sake mayarwa shugaban ƙasa da su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yan majalisu masu yin doka, ku ji tsoron Allah mulkinku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai don ku je ku kare haƙƙinmu, a ɗan ba ku alawas na haƙƙinku. Inda matsala da mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka. In ka ga za mu tura canjinka, ɓangaren zartarwa dukkanku, ɓangaren dokoki dukkanku, ɓangaren shari'a.
Haka yake, to daga harkokin siyasa da gudanar da mulki a Najeriya, kuma sai harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar, inda aka kammala wani babban taron jami'o'in ƙasar da nufin shawo kan matsalolin da ake fuskanta a fannin, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana daga Magaram.
Yahuza Sadusu Madobi, ministan ilimi mai zurfi na Niger, shine ya jagoranci taron. Ya ce bana an fara karatun ne da matsaloli, kuma akwai jan aiki a gaban su.
Aikin yana da yawa, kuma mun san da makarantu sun yi kadan, wato na ajujjuka inda ake dauka karatu sun yi kadan. Mun san kuma dakunan yan makaranta inda suke kwana shi ma yayi kadan. Sannan kuma mun san da kudaden da gwamnati ke badawa su ma sun yi kadan, amma kuma mun yi imani da cewa sai muke fama da matsalancin tattalin arziki, abinda gwamnati ke yi abu ne kuma mai yawa. Gwamnati tana ba da kudade masu tarin yawa don tafiyar da wannan jami'o'i. Na sha tattaunawa da shugabannin jami'o'i, lalle duk da cewa kudaden ba su isa ba, amma su ma daga nasu bangare ayi daidai ruwa daidai tsaki. Akwai abubuwan da ya kamata a ƙara yin kokari don dan abinda ake badawa kadan nikin nan ayi amfani da shi bisa hanya mai kyau. Kenan wannan kowa zai bada kokarin shi har a cimma manufa insha Allah.
Maman Bazanfare, shugaban jami'ar da Magaran, bugu da ƙari jagoran jami'o'i na Niger. Babban matsala da wasu jami'o'in ke fama da su, in ji shi, dadewar da dalibai ke yi.
Lalle ministar ya dauki abin a arete September dan gurin mu. Lalle wannan abun har ga dalibi ya zo ya shekara biyu bai same ya jarba. Aka ce ya kamata mu yi kokari, kowa yayi kokari da mu da su daliban da shugabannin ministar din, kowa ya kawo nashi kokari a ga yadda zai yi. Lalle karatu Niger ya zamanto a cikin shekara wata tara a san dalibi ya ƙara karatun shi na shekara.
Sai dai wannan kuduri da ofishin ministan ilimi mai zurfi ya dauka, an nemi kowane shugaban jami'a yayi amfani da shi daidai gwargwadon matsalar da yake fama da ita.
Amma ministar ya ce lalle ya yi arete din, ya kamata kowane shugabannin jami'a ya diddiba jami'o'i. Lalle dukkanin Niger ne, amma abin su ba duk ba ɗaya ba. Akwai waɗansu sun yi nisa ga karatun shekara, waɗansu ko ba su yi nisa ba. Ya ce ba a ce duk a game jami'ar, a ce duka kowa ya yi kaza, kowa ya diba daidai da daidai ruwa daidai tsaki. Mu dai a nan Zandar, matsalar da muka samu wannan ya ja aikin ne da malamai suka yi na wata guda. Sino mu an ɗauki matakai da kowa ya kamata ya karatu, ko da January ke yi, kowa ya ce ya ƙare su waɗansu sabbin zuwan da na baran su ƙare abin da ake cewa primary semester. Sai daga baya kowa a gamu a yi semester na biyu kenan babu wanda aka ce zama na gida ya zama kishin wando.
Su ma dalibai daga nasu waje fatan su ai aiki da matakai da kuma shawarwarin da aka tsaida.
Sunana Amma Musa dalibi na nan jami'an da Magana. Kowa san da yau fannin ilimi mai zurfi a Niger babban matsala da ke da kowa shine ana zuba kudade da yawa amma babu wani sakamako takamaiman da yake fitowa. Sai ku ga shekara da shekaru mutane dalibai suna kwashewa a jami'a ba tare da sun hutar da takardunsu ba su samu su tai su ma su kama gaban su domin ci gaban rayuwarsu. To babban matsala anan ne shine fata da zamu yi irin shawarwari da ake bada a ce ita gwamnati ta dauka ta yi amfani da su kuma sauran bangarorin na jami'an ma kowa ya gane matsalolin da shi suke zuwa daga gare shi a yi kokarin magancewa domin dole sai an gama karhi da karhi za a tafi da harkokin ci gaban ilimin mai zurfi a Niger.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe 1:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da maha tambaya ni ke da Minene dunia, minene dadin dunia. Minene dunia, minene dadin dunia.
Kamar daga zancen kudin form din nan, in dai ba wata bace ko matar wani, to ba ta ciki. Saboda miliyan 3,500 idan an ban ita, jarin da zan yi yana da yawa. Wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable. Idan muna da wakilcin mata, me murza kuli-kuli daga gida, so muke a haujirgi maimakon biskit da lemo, a bada kuli-kulin Najeriya a ci a ce shi ake entertaining mutane.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin namu da muka gayyata domin bibiya kan batun damawa da mata a harkokin siyasar Najeriya. Ganin ana kan tsaye da 'yan takara a matakai daban-daban na zaɓukan da za a gudanar shekara mai zuwa. Za mu ji abin da ke hana ruwa gudu a wannan yunkuri da kuma matakan magance su. Idan yau ne ka fara sauraron shirin, bakin da muke tare da su sune Barista Badiha Abdullahi Ma'azu, ya gwagwarmayar kare haƙƙoƙin bil'adama da Hajiya Hauwa El Yakub mai neman tsayawa takarar majalisar dattijai ƙarƙashin tutar jam'iyyar MPM domin wakilta mazaɓar Kano ta tsakiya. Sai kuma Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. Jagoran shirin Mahmud Ibrahim Kori ya tambayi Comrade Dakata ko halin kuncin rayuwa da galibin talakawan Najeriya ke ciki na tasiri a yadda suke kada kuri'a da ke hana ba mata dama. Sai ya bayyana cewa
gaskiya ne za a ga cewa akwai talauci, akwai rashin ilimi, akwai rashin aikin yi, amma wannan bai kamata su zamanto dalilai na karɓar kuɗi ka zaɓi mutum ba, sai ma su kasance dalilai ne da zai sa kai tsayi da ranka ka zaɓi waɗanda za su fito da kai daga cikin waɗannan ganye-ganye. So idan aka bar siyasar kuɗi ta ci gaba da samun gindin zama a tsarin siyasar Najeriya, so ina ƙara tabbatar maka da cewa an ƙara fito da wani abu da za a keɓe mata. Already dama akwai matsaloli kamar yadda muka fito, akwai barriers daban-daban na culture, na tunani, na addini da wasu suke tunani. Sannan kuma yanzu ga maganar shi kanshi kuɗi ɗin, so matukar ba a yaki wannan al'amari ba, ba yadda za a samu wannan daidaito din na cewa kowa ya shiga. Shi sa mu wannan cibiya tamu da sauran abokan aikinmu muna ta kokari mu ga cewa an yaki wannan siyasar kuɗi din, kuma an bawa dukkan waɗanda aka ware su, musamman mata, matasa da mutane masu bukata ta musamman, domin su ma su taka tasu rawar a tsarin siyasar Najeriya.
Ambarsa, me sakon ki na ƙarshe musamman a dangane da wannan butu na a baiwa mata dama su shiga siyasa don su taka rawar da ta dace?
To ni dai na fi so ya zama a zahiri
da gaske an yi niyya a ba mata dama su shiga siyasar nan, ba tun ba a je ko ina ba ya zama a baki. Nigerian political landscaping ya dauki kowa, ya ba kowa dama, amma yanzu kamar daga zancen kudin form din nan, in dai ba wata bace ko matar wani, to ba ta ciki, saboda miliyan 3,500 idan an ban ita, jarin da zan yi yana da yawa. Wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable. So masu ita ma za ka ga koda suna da niyya, ina suka ga kudin ma da za su je su sai form da sunan takara, tun daga nan an rushe ambition din su. Sannan idan an tashi maganar mata dai, siyasar mata a ba mu dama, saboda yanzu abinda ake an ce empowerment, an yadda tattalin arziki ya narke, an yadda ana cikin ya da kanin wani, an yadda uwa kuturwa kaka mai ya ake, an yadda cewa Nigeria tana cikin hard times ɗinta, saboda komai nata yana cikin matsala. Amma sai a dauki naira 5,000, 10,000 a ce an ba mace jari. Idan muna da wakilcin mata mai murza kuli-kuli daga gida, so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo, a bada kuli-kulin Najeriya a ci, a ce shi ake entertaining mutane. Gashi nan za a yi shi mai kyau da gardi da kwari da rike ciki, ka ci kana santi, amma ba a san ane ba. Kwariya da koko da shantu an masa design sun tashi flower vase mai kyau. China su ne garin kyale-kyale da India, to ko can ka kai zaka sai da abinka. A ba su dama ya zama na tallafin ba na cikin daki bane. Tunaninmu ya fita daga cikin daki, ya fito waje, mu san akwai sararin samaniya, ga taurari, ga nan lokon, ga can sakon. Amma sai a kunshi a ba daki, a ce ka zauna kai tatsan man kuli-kuli, kai man kawo shi ka tafi. Ba a rena ba, amma ba zai biya bukata ba. Solution ake nema. Mu ma mu gaya wa duniya muna da talent, muna abubuwa na gargajiya, ba za su kai su kawo ba, amma za su shiga duniya su fantsama a san mata ne suke irin wannan sana'o'in, kuma suke samun tallafi, za su dauki ma'aikata, za su taimaka wa ƙasa, za a fita daga wannan niyasin.
Hajiya Hawwa Ilyaku, me sakonki na ƙarshe tunda kina takarar Senate daga mazabar Kano ta tsakiya?
To sakona na ƙarshe shine, gaskiya ina kiran mata da maza gabaki daya su fahimci menene mulki kuma menene jagoranci. Kowa zaka zaba, ka zabi wanda ka san zai zamanto kyakkyawan jagora ne, kuma yana da inganci, kuma zai wa ƙasa adalci, zai wa kuma jahakka adalci, zai wa kuma constituency ɗinka adalci. Kuma in haddada ma a jawo hankalinsu ga cewa tattalin arziki ya lalace, amma fa mutane ba suna cikin akuba, talauci yayi yawa, kuma a ringa tattaunawa da su cewa fa kun mata kama a zauna a yi rubutu, a yarda cewa in kaje gaskiya ba zuwa za kai ka dima makujera ba, a fito da a bujiro da abubuwa wanda lallai lallai zai taimaka wa al'umma. Misali kudaden nan da suka halatta wa kansu wanda bai kamata ba su taimaka, dan Allah in an je ayi kudurarruka wanda watakila in aka rage rabi ma kadai aka dawo da shi constituency, ya zama to mutanen constituency din nan zai musu amfani. Kudaden nan sun yi yawa, a ce mutum daya ana bashi miliyoyin kuɗi, to cin cin
kamar lafazin kina nuna cewa ba waɗannan kuɗaɗen ne a gabanki ba, haka kike so kiga mutane cewa bai daga cikin abubuwan da kike kallo watakila ki samu waɗannan kuɗaɗen nake hidimta mutane.
Ni abinda nake so a lura shine duk abinda aka fito da shi za a yi shi dan Allah, to a duba shi da kyau, saboda in ka yi wa ragowar mutane yaudara ba za ka yaudara Ubangiji ba. Ni kiran da nake yi, ina kira ni a madadin talakawan Najeriya, tsakani da Allah sun shiga tsakami wuya. Za a tashi mutum ba shi da abinci, in yi rashin lafiya sai dai ya mutu a daki. Mu duba Allah kamun fushin Allah ya sauka a kanmu. Magana ce ba ta Hawwa ta fito takara ba, magana ce ta mu wakilan Allah ne a cikin duniya. Idan ba mu yi haka ba, waɗanda suke da lafiya da abin da Allah ya ba su wanda za su fito su shiga su yi adalci, to wallahi duk abin da ya same mu Ubangiji fa ya riga ya faɗi, ba fa zai canja mana ba, sai fa mun canza. Kuma mace idan ta fito wanda an tabbatar tana da inganci, ta gwada a cikin duk al'amuranta da take yi da mu'amalarta da take yi da kuma ayyukan da ta yi, a ba ta dama ita ma ta kawo gudunmawarta, shine magana ta. Kuma kamar yadda ƴar uwata ta yi magana, idan ana yin abin nan a tsafta, to za mu samu al'umma mai inganci. Ba fa zai yi a ce fa al'umma fa za ta ginu ba fa. Ana shan kwaya, ana fyaɗe, ana kashe-kashe, babu fa yanda za a yi mu ci gaba. Kuma yawanci in ka duba su ƴan takarkarin nan da suka fito, ake ta yi da su. Su ne fa Allah ya ba su dama, waɗansu sun yi shekara 8, waɗansu sun yi 12, ba su yi ba a lokacin. Kuma su ne a lokacin su a zamanin su tarihi zai nuna ƙasar nan ta tabarbare komai ta lalace, amma wai yanzu sun dade dawowa sun ce za su yi. To wancan lokacin me yasa ba su yi?
Kudu ba to haburin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake, amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake ka za rugowa take. Hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa, hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa, haka ne a gurin mutane. Dai za ni ke mai kai baki.
Tona kuma za mu sallama da bakin namu Barista Badiha Abdullahi Ma'azu, ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin bil'adama, da Hajiya Hauwa El Yakub mai neman tsayawa takarar majalisar dattijai ƙarƙashin tutar jam'iyyar NPM domin wakiltar mazaɓar Kano ta tsakiya. Sai kuma Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. Yanzu a madadinsu duka da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
Haka yake, to kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Takaice, jiya Laraba mahaukacin guguwar nan da aka raɗawa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida, wadda ke zama guguwa mafi ƙarfi a tarihi da taɓa afkawa doron ƙasa Amurka cikin shekaru 50. Guguwar Michael ta kai bakin teku ne akan ƙimar mataki na 5. Gudun iskar guguwar ya kai kilomita 249 cikin sa'a, wanda ya yi ta karkatar da ruwan saman da ke kwarara. Bishiyoyi da wayoyin lantarki sun farfada a fadin garuruwan da ke yankin teku a Florida. Rufin gine-gine duk sun yayi. Manema labarai da ke wajen da guguwar ta afkawa sun ce sun ji karan transforma da wutar lantarki suna ta bindiga. Wasu gungun 'yan majalisar dattawan Amurka na matsawa shugaban Amurka Donald Trump lamba domin ya binciki ɓacewar ɗan jaridar nan na Saudiya, wanda hakan ka iya haifar da sakawa jami'an Saudi da abokansu takunkumi. A wata wasiƙa da suka aiki wa shugaba Trump jiya Laraba, sanatocin sun ambaci wata doka ta shekarar 2016, suna mai kira da ƙaddamar da bincike kan ɓacewar Jamal Khashoggi, mutumin da ba a sake ganinsa ba tun lokacin da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul a makon da ya gabata. Dole ne shugaban ya amsa kiran sanatocin cikin kwanaki 120 da kudurinsa da kuma shawarar da ya yanke ta saka takunkumin. Amurka tana tuhumar wani ɗan leƙen asirin ƙasar China da laifin yunkurin satar bayanan sirri na cinikayya daga wasu manyan kamfanonin jiragen sama da na hanyoyin sufurin sama. Jiya Laraba ne ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar da cewa ta kama Yanjun Shu a Belgium ranar 1 ga watan Afrilu, ta kuma ɗauko shi zuwa nan Amurka ranar Talata. Ta ce Shu na ɗaya daga cikin manyan mambobin ma'aikatar leƙen asirin China, wadda mambobinta ke da izinin yin leƙen asiri a China da faɗin duniya. Da yawan 'yan ƙasar Sudan suna kokawa game da yadda gwamnatin Sudan ɗin ta sake rage darajar kuɗin ƙasar ta ranar Lahadi da kusan rabi, yayin da tattalin arzikin ƙasar ke cikin halin ƙaƙa na kayi. Kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar takunkumin tattalin arzikin da Amurka ta saka Sudan a shekarar 2017 bai haifar da fatan da ake na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ba, kuma Sudan ɗin ta kasance cikin jerin sunayen ƙasashen da Amurka ke ɗauka a matsayin masu tallafawa ta'addanci a duniya.
To a gaishe ka masu saurare nan, kuma kammala shirye-shirye na wannan jigo, sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda za ku ji matakan da ake ɗauka na daƙile ayyukan safarar bil'adama a ƙasashen Afirka. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin
muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da Sidi da ya harhaɗa shiri da Bada Umarni da kuma injiniyanmu na yau Daral Alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.